الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 7 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 11 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadu Salihin. Kafin darasi na yau, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da tambaya ɗaya-ɗaya. Ɗan uwa ke cewa, menene hukunci, wato hukunci game da tafiya masallaci a daren Juma'a ba da nihin itikafi ba? Mutum ya je ya kwana a masallaci yana nafilfili, idan an wayi gari ya sallaci sallar asuba sannan ya dawo gida. Yin haka baya dacewa bid'a ne, keɓance ranar Juma'a ko daranta da wata ibada. Matukar ba wannan matukar ita ibadar, ba ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake bance mana ba. Kamar yanda akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke hani game da haka, manzon Allah yake cewa karku kadaita ranar Juma'a wato da azumi, kuma karku ke banci daren Juma'a wato da tsayuwa. Misali, baka tashi yin azumi ka ce sai ranar Juma'a za ka yi azumi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi na nafila, sai dai ka yi Alhamis da Juma'a. In ko ka yi Juma'a baka riga ba ka yi Alhamis, to ya zama wajibi akan ka ran Asabar ka yi azumi, domin ka fita daga cikin wannan hani na kadaita ranar Juma'a wato game da azumi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata matarsa na azumi a ranar Juma'a. Manzon Allah sai yake tambayar ta, yace jiya kin yi? Tace ya. Gobe kina da nufin yi? Tace ya. Manzon Allah yace to maza a ji. To haka, kamar yanda aka yi hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da kadaita daren Juma'a da tsayuwa, ma'ana game da yin nafili. Kace ba za ka yi qiyamul layli ba sai daren Juma'a kawai za ka raye da wannan dare ka yi nafili, to wannan akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Saboda keɓance wani zamani game da wata ibada wanda ba Allah ba ya keɓance mata wannan zamani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama, to yin haka bid'a ne. Saboda mun yi bayani a baya, ba ibada zamani ko wuri ko sababi ko adadi ko jinsi ko kaifiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Don haka ƙarin fa'ida akan haka, akwai waɗanda suke keɓance daren Juma'a da ranar Juma'a game da yin sadaka. Da yawa irin wannan bid'a ta yaɗu a cikin jama'a, za ka ga yara a ranar Juma'a da asuba da duhu-duhu suna yawon neman sadaka, sun san wurare gida-gida inda ake sadaka, wanda sadakar ba a yin ta wai sai a ran Juma'a. To keɓance yin sadaka da ranar Juma'a wannan bid'a. Wasu za ka je sadakar, wasu ana sadakar waina, wasu ana sadakar madara, wasu ana sadakar kuɗi, gata nan dai sadaka daban-daban, wasu sukari, wani dabino, wasu safiyar Juma'a, ran Juma'a ake wannan sadaka, amma duk a sauran ranaku na sati ba a yi. To kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da kadaita daren Juma'a da kiyamun layli, haka kadaita ranar Juma'a wato da yin azumi, to haka keɓance ranar Juma'a game da yin sadaka shi ma wannan baya halatta bid'a ne. A duk lokacin da ka samu damar yin sadaka kai sadaka. Allah ya shar'anta mana sadaka, ya bar mana ita kofa buɗe, to baya halatta mutum ya zo ya kayyade ta. Duk abin da Allah ya bar shi kofa buɗe, to baya halatta wani ya zo ya kayyade shi ya bashi wani lokaci wanda ba Allah bai bashi ko manzon shi. Iya ibadar da aka sunnanta mana cewa mu yawaita a ranar Juma'a shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah ya ce ku yawaita, wato ku yawaita mun yin salati a ranar Juma'a. Manzon Allah ya mana umarni game da haka, yawaita masa salati a ranar Juma'a. Sannan haka karanta suratul Kahf, ko kuma karanta ayoyi goma na farkonta, ko kuma karanta ayoyi goma na farkonta da ayoyi goma na ƙarshenta, wannan shi ma ibada ce wanda aka keɓance mana ranar Juma'a da ita. Amma duk wata ibada wadda ba Allah bai keɓance mana ranar Juma'a da ita ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam, to baya halatta mu keɓance, domin yin haka shiga gaban Allah ne da manzonsa, shiga gaban Allah da manzonsa ko haramu. To don haka shi lalle ranar Juma'a rana ce wadda take fiyayya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, hadisin na cikin sahihai. Manzon Allah yake cewa fiyayyen yini wanda rana ta hudo a cikinsa, manzon Allah ya ce ranar Juma'a. Manzon Allah ya ce a ranar Juma'a aka halicci annabi Adam, a ranar Juma'a aka shigar da shi aljanna, a ranar Juma'a ya ci itaciyar da Allah ya hane shi ya ci, wato ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa, kuma a ranar Juma'a Allah ya karɓi rayuwar annabi Adam. Manzo Allah ya ce kuma kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a. الشاهد وان الحديث ما ذا الله ينا چوا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه في يينيني وند رانا تا هودو ا cikin sa shine ranar Juma'a. To amma kasancewar ranar Juma'a fiyayyen yini ne, shin na dacewa mu kebance ta da wani ibada baya halatta, kamar yadda manzo Allah ya hana mu kadaita ranar Juma'a da azumi ko kadaita daranta wato game da yin nafilfili, to haka keɓance ranar Juma'a da yin sadaka wannan shi ma haramun ne baya halatta. A duk lokacin da ka samu damar yin sadaka kai sadaka, kai dai ka kyautata niyya, kai fatan Allah ya karɓi wannan sadaka da kake, amma kar ka keɓance ranar Juma'a da irin wannan ibada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin littafin da ke bayani game da ladubba na bulaguro. Wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Ali ibn Rabi'a, Allah ya ji kansa, ke cewa na halarci Ali dan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yadda, an zo masa da wata dabba domin ya hau. A lokacin da Aliyu Allah ya yarda da shi, ya dora kafarsa akan likafar dabbar, qala bismillahi aliyu sai yace bismillahi ma'ana zan hau wannan dabba da sunan Allah ma'ana ina neman taimako da agaji na ubangiji na game da hawan wannan dabba falam mastawa ala zahriha lokacin da ya tabbata akan bayan dabbar qala sai yace alhamdulillah dukkan wani dangi ne yabo cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ce aliyu Allah ya kara masa yadda yake ma ubangijinsa a wannan ni'ima da ya bashi ya dora kafarsa akan likafar wannan dabba kuma har ya hau bayanta ya zauna wannan ni'ima ce wadda take mai zaman kanta ثم قال سنن سيتي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون yace sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa wama kunna lahu muqrinin bam zamantu ba masu iko akan sa in ba dan horewa ta ubangijin mu sai yace wa inna ila rabbina lamunqalibu lalle mu zuwa ga ubangijin mu masu komawa ne koma ta kaka kamar yadda muka yi bayani a baya shi bulaguro na duniya ya kamata ya zame ma mai hankali wa'azi ya tuna da dogon bulaguro shine bulaguron da babu dawowa shine bulaguro na zuwa lahira don haka ita wannan addu'a ce ta bulaguro idan mutun zai yi bulaguro ya hau abun hawa yakan yi wannan addu'a to yin wannan addu'a zai tunatar da shi wato yin wannan bulaguro kenan wannan addu'a ta kunshi tunatar da shi game da dogon bulaguro wanda yana buƙatar guziri wanda yake tacecce wato shine bulaguro na zuwa lahira kenan don haka yace wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu zuwa ga ubangijin mu masu komawa ne thumma qala alhamdulillah thalatha marrat aliyu sannan sai yace alhamdulillah alhamdulillah sai da ya maimaita su thumma qala allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya maimaita su thumma qala sannan sai yace subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na game da duk abin da bai dace da kai ba inni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina faghfirli ya ubangiji na roƙonka nake ka gafarta mu innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu wani mai gafarar zunubai in ban da kai thumma bahika sannan aliyu sai ya kilkile da dariya faƙila ya amiral mu'minin sai aka ce masa ya amiral mu'minin min ayyi shay'in dhahikta me kake ma dariya qala sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama fa'al thumma dhahik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gani naga ya aikata irin abin da kowa gana aikata an gane ku da zai hau dabbar sa manzon Allah da ya dora kafa akan likafa yace bismillah da ya hau ya zauna daren da kamsa yace alhamdulillah sannan yace subhanallazi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan sai yace walhamdulillah 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 sannan sai yace allahu akbar allahu akbar allahu akbar sannan sai yace subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah sai yayi dariya yace yanda kowa gana yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aliyu yace da naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya ni ma sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah min ayyi shay'in dhahikta me kake ma dariya qala sai manzo Allah yace da ni inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi manzo Allah yace masa lalle ubangijinka wato yana mamaki game da bawansa idan bawa yace ya ubangijina gafarta mun zunubaina ubangiji ta'ala yace ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi bawa na yayi sani ya tabbatar da cewa babu wani mai gafarar zunubai in ban da ni ubangiji ta'ala yana mamakin bawansa idan yayi irin wannan addu'a yace allahumma ghfirli dhunubi yace ya allah ka gafarta min zunubaina kamar yanda abu ne sananne bayani ya gabata, Ubangiji ta'ala shi kadai ke gafarar zunubai, kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Ali Imran, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الشاهد ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله با wanda ke gafara zunubai in banda ubangiji mahaliccin sammai da kasai haka kuma can yace qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هكما ذا الله صلى الله عليه وسلم يفدا اчкин سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kamar yadda kuma bayani ya gabata mamaki sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah yana mamaki amma mamaki wanda ya dace da girmansa wanda ya sha bamban da mamakin mu shi kadai ya san yanda mamakinsa yake domin ya faɗa mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma ya faɗa hal ta'lamu lahu samiyya kuma ya koma faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma tunda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa ubangijinmu yana mamaki to mun yi imani mun tabbatar ma ubangijinmu wannan sifa kamar yadda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa amma sanin kaifiyar yadda wannan sifa take mun maida zuwa ga ubangijinmu subhanahu wa ta'ala zamu tashi babi na gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala باب تكبير المسافر اذا صعد الثنايا وشبهها وشبهها وتسبيحه اذا هبط وتسبيحه اذا هبط الاوديه واذا هبط الاوديه ونهوها والنهي عن المبالغه برفع الصوت بالتكبير ونهوه عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون آبدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة قوله أوفى أي ارتفع وقوله فدفد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم طوي له البؤد وهون عليه السفر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi safar fa kunna idza ashrafna ala wadin hallalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib muttafaqun alayh qawluhu irba'u bi fatihi al-ba'i al-muwahhada ay irfuqu bi anfusikum malam Allah ya ji kansa wato na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin kabbara idza sa'ada thanaya wato a lokacin da mutun ya hawo tsauni idan aka ce athanaya jam'i ne na saniya idan aka ce saniya wato shine kenan hanya ta tsakanin dutsi da dutsi ma'ana kan dutsi kenan shine ake kira da tsauni lokacin da mutun ya hawo sai malam yace wa shibaha da abin da yake kama da haka ma'ana lokacin da ka hawo dutsin kansa ko ka hawo tudu to an sunnanta maka yin kabbara kace Allahu akbar sanan malam sai yace wa tasbihihi wato da yin tasbihi idza habata al-audiya wa nahawaha a lokacin da mutun ya gangara wato shine kurami ko kuma kace kwari lafazin audiya jam'i ne na wadi in aka ce wadi shine kwari ko kace kurami wa nahawaha da abin da yake kama da haka kenan lokacin da mutun ya gangara kurami idan yana cikin tafiya to abin da zai yi sai ya ce subhanallah idan ko ya hayo tudu sai ya ce Allahu akbar sai yace wannahi anil mubalagati bi raf'i sauti bi takbiri wa nahwihi da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da kai matuka a wajen daukaka murya game da yin kabbara da abin da yake kama da haka ba a buƙatar mutun ya daga murya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani mutun ya daga murya wanda ta kai matuka game da haka shine malam yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na fada kunna idza sa'idna kabbarna kunna idza sa'idna yace mun kasance idan mun hayo tudu ko mun hawo wani dutsi ko kace in mun hayo wani wuri madaukaki idan muna cikin tafiya kabbarna mukan ce Allahu akbar wa idza nazalna yace idan mun gangaro wani kurami subhana mukan ce subhanallah al-imam al-bukhari shi ya rawaito wannan hadisi don haka malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana iya abinda aka sunnanta ma matafi wanda ladabi ne daga cikin ladabba na bulaguro a duk lokacin da matafi ya hayo tudu ko wani dutsi ko wani tsauni to abinda aka sunnanta masa yace Allahu akbar menene hikima game da fadar Allahu akbar a lokacin da matafi ya hayo tudu domin idan mutun ya hayo tudu idanunsa za su hango masa manya-manyan halittu daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wataala to a lokacin nan sai aka sunnanta maka cewa Allahu akbar domin ka tuna cewa Ubangijin da ya halicci wannan halittu shine mafi girma domin zaka iya hayo tudu ka hango wani gingirme mai dutsi ko abin da yake kama da haka to wannan yakan iya girmama a cikin zuciyar mutum to sai aka sunnanta mana mu ce Allahu akbar idan muka ce Allahu akbar wannan zai tunatar da mu cewa Ubangiji ta'ala shine sama da kowa da komai da rijiyayi shi yafi komai girma shine Allahu akbar Ubangiji ta'ala ya halicci halittu waɗanda suke shi kadai ya san girman su wanda waɗannan halittu in ka danganta su ga girman Ubangiji subhanahu wata'ala ba su kai komai ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya ce sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su idan ka dunkule su duk girman su ka danganta zuwa girman kursiyu kujeran mulki ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Manzon Allah ya ce saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗayan su duk girman su tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara. Wannan kursiyu kujeran mulki ta Ubangiji subhanahu wata'ala ka dauke ta ita ce gwalgwadon fadin sahara, saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗayan su sune gwalgwadon zobe da aka jefa a cikin sahara. Manzon Allah ya ce ita kuma kursiyun duk girmanta idan ka danganta ta zuwa ga al'arshin Ubangiji, gadon sarauta, gadon mulki na Ubangiji subhanahu wata'ala, to ita kursiyun gaba ɗaya ita ma bata wuce ba gwalgwadon zobe da aka jefa cikin sahara. Sai manzon Allah ya ce al'arshi ba wanda ya san gwalgwadon girmanta in banda Ubangijin da ya halice ta. To kaga saman bakwai da kasan bakwai fa gaba ɗayansu ba su kai ba tamkar wato kwayar ko tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara. To ita kuma kursiyun gaba ɗayanta in ka danganta ta zuwa ga al'arshin Ubangiji gadon mulkinsa ita ma tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara. Tare da cewa akwai hadisi wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas, wasu daga cikin malamai sun inganta shi, wasu sun raunana shi. Hadisin yana cewa ita kanta kujeran mulkin kursiyu duk girmanta gurbin diddige ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin Allah ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Ubangijinsa wannan sifa, sifa ta diddige. Ubangiji ta'ala yana da diddige diddige wanda ya dace da girmansa. Kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa wutar jahannama a ranar kiyama ba za ta gushe ba, ana jefa mata jama'a tana haɗewa, ana jefa mata tana haɗewa. Ubangiji ta'ala yana tambayar ta shin akwai a ƙara miki, sai ta ana jefa mata tana haɗewa kuma tana cewa hal min mazid, shin akwai ƙari, shin akwai ƙari, ana jefa mata tana haɗewa kuma tambaya take wai akwai ƙari. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa yawma yaqulu li jahannama halim talati fataqulu hal min mazid, yawma naqulu li jahannama halim talati fataqulu hal min mazid. Ubangiji ta'ala ya ce ambata musu game da yinin da muke faɗa ga wutar jahannama. Ubangiji ta'ala ya ce mata halim talati, ya ke jahannama kin cika, fataqulu hal min mazid, sai ta ce shin akwai ƙari. To ana jefa mata tana haɗewa tana tambayar ƙari, manzon Allah ya ce ba za ta gushe ba har sai an kai lokacin da Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ɗora mata diddigensa ya take ta, a lokacin nan junanta da juna sai ya yankwane, sai ta ringa kaf kaf, ma'ana ya isa, ya isa, ma'ana yanzu na cika. Rantsuwa Ubangiji ta'ala ya ce sai ya cika wutar jahannama, ita ma aljanna sai ya cika ta. To duk wanda ya cancanta a jefa shi wutar jahannama an jefa, kuma tana nema a ƙara mata, to a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai take ta da diddigensa. Manzon Allah ya ce fa yanzawi ba'dhuha min ba'd, junanta da juna sai ya yankwane. Manzon Allah ya ce sai ta ringa cewa qabd qabd, ma'ana ya isa, ya isa, ya isa, ma'ana a yanzu ta cika. To dan haka ita kursiyun gaba ɗayanta duk girmanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa gurbin diddige ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka anan aka sunnanta mana idan muna cikin bulaguro muka hawo wani dutse ko muka hayo tudu ko muka hayo wani tsauni wuri dai madaukaki, to an sunnanta mana mu ce Allahu akbar, domin koda idan mu ya hango mana wata halitta mai girma kar mu yi mamaki, Ubangijin da ya halicci wannan halitta ya fi ta girma. To sai ya ce wa iza nazalna, in mun gangara wani kurami sabbahana mukan ce subhanallah. Menene hikima game da yin tasbihi a lokacin da matafiyi ya gangaro kurami? Malamai suka ce wato da aka sunnanta mana tasbihi saboda shi gangarawa kurami wani nau'i ne na kaskanci ana yin kasa kenan. Shi ko Ubangiji ta'ala duk wani abu wanda yake na aibi da kaskanci Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi. An gane ko yin kasa ne gangarawa ne, shi kuma gangarawa yin kasa kamar wani nau'i ne wanda yake na kaskanci. to dan haka shi kuma Ubangiji ta'ala duk wani aibi da tawaya Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi, dan haka yake da suna Al-Quddus. Idan aka ce Al-Quddus shine al-munazzahu min kulli aibin wa naqsi, abin tsarkakewa game da duk wani aibi da duk wata tawaya da duk wata komawa da baya Ubangiji ta'ala ya tsarkaka. Sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala, na cika da batsewa. Wasu malamai suka ce hikima game da shar'anta tasbihi, domin in mutum ya gangara kurami da aka ce ya ce subhanallah, wannan dan ya sanya a cikin tunaninsa cewa Ubangiji ta'ala mai rangwame ne game da bayinsa, kuma mai iko ne akan damkar bawansa duk a inda yake. Ma'ana Ubangiji ta'ala mai rangwame ne game da bayinsa. Don haka Annabi Yunus alaihi salam lokacin da kifi ya haɗe shi ya nitse ƙasar ruwa, wace addu'a yayi, tasbihi yayi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ubangiji ta'ala yace ba su labari na ma'abucin kifi, wato shine Annabi Yunus. Annun suna ne na kifi, kifin da Bature yake kiran shi balan ko kuma kace dolphin. Kifi ne wanda ya fi kowane kifi girma. To wannan kifi shine ya haɗe Annabi Yunus alaihi salam. A Larabci ana kiran shi Nun, ko kuma ka kiraye shi Hut, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce falataqa mahlukut wa huwa mulim. To anan sai ya ce wa zannuni, ba su labari game da ma'abucin kifi, idh dhahaba mughadiban, lokacin da ya fita daga cikin alƙaryar da Allah ya aiko shi yana cike da fushi, ya musu alƙawari in har wato ba su gaskata shi ba azabar Allah na nan tafi, kafin azabar ta zo yayi fushi ya fita daga alƙaryar. Ubangiji ta'ala ya ce fa dhanna an lan naqdira alayhi, yayi zaton cewa ba za mu kuntata masa ba. Ubangiji ta'ala ya tsare shi a cikin wato cikin kifi, domin jirgin ruwa da ya hau aka yi ƙuri'a, jirgi igiyar ruwa ta ringa kadawa, jirgi zai halaka, jama'a za su halaka. Suka tabbatar cewa to a cikin wannan jirgi akwai mai laifi, akwai bawan da ya guje ma wato mai gidansa, don haka a zo a yi ƙuri'a. Da aka yi ƙuri'a sunan Annabi Yunus sai ya fito, aka sake yi sunansa ya fito, aka sake yi sunansa ya fito, aka ɗauke shi aka jefa shi cikin ruwa. Da aka jefa shi kifi sai ya haɗe yayi ƙasan teku da shi. To shine Ubangiji ta'ala ya ce fa dhanna an lan naqdira alayhi, wato yayi zaton cewa ba za mu kuntata masa, shine mu tsare shi a wannan kurkuku shine cikin kifi. Fanada fi dhulumati, sai ya kirayi Ubangijinsa a cikin wannan dukwai, ga duhun kunhon teku, ga duhun tekun, ga duhun cikin kifi, ya ce Allah ilaha illa anta subhana, yanda lamarin yake babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya, face kai ya Ubangiji na tsarki, ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba. Inni kuntu minadh dhalimin, lalle ni ina daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu, ya Allah ina roƙonka ka fitar da ni daga cikin wannan tsanani. Kai tsaye Ubangiji ta'ala ya karɓi addu'ar sa ya fitar da shi. Shine a can cikin suratul Saffat Ubangiji ta'ala ke cewa falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'ath, in ba dan Annabi Yunus ya kasance yana daga cikin masu tsarkake ni game da duk abin da bai dace da ni ba, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce lalabisa, rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle ne da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin ila yawmi yub'ath, har izuwa yinin da ake tada alkiyama, da cikin kifin shine zai zame masa kabari. Don haka a takaice kenan, lokacin da mutum ya gangara kurami da aka sunnanta mutum ya ce subhanallah, anan dan ya sanya a cikin tunaninsa cewa Ubangiji ta'ala mai rangwame ne game da bayinsa. An gane ko mai rangwame ne kuma mai kudura ne, yana da iko akan bayinsa, duk inda bayinsa suke yana sanar da su, kuma yana da iko akan kowa da komai. Karin fa'ida, don haka yawaita tasbihi yana daga cikin abin da ke fitar da bawa daga cikin duk wani kunci da ya fada. duk kuncin da bawa ya fada matukar zai yawaita tasbihi, to Ubangiji subhanahu wataala zai fitar da shi, zai yaye masa wannan kunci. Don haka annabi Yunus alaihi salam ya samu kansa a cikin mafi kuncin kunci, shine kasancewar gashiya kifi ya haɗe shi kuma a ƙasan teku. To amma tasbihin da ya Ubangiji subhanahu wataala sai yaye masa wannan kunci, Ubangiji ta'ala ya sanya kifin ya zo gabar teku ya amayo shi. Don haka ita wannan addu'a da annabi Yunus ya yi na cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, manzo Allah ya tabbatar mana cewa ita ce sunan Allah mafi girma, ismullahil azam, nassi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sunan Allah mafi girma wanda in an kirayi Ubangiji subhanahu wataala da wannan suna Allah ya amsa, idan an roke shi wata bukata ya biya ma bawa. Manzon Allah ya ce addu'ar annabi Yunus. Don haka yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ke yaye ma bawa duk wani kunci na duniya da lahira. Sai dai kamar yanda wasu malamai suke bada wai wani lakaninta na cewa mutum yayi nafila raka'a biyu, in ya salamce ya maida goshinsa ƙasa ya yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41, wannan 41, ko kuma su ce a cikin sallar kafin ka salamce in kayi sujada ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41, wannan gaba ɗaya ya saba ma sunna. Wanda suka ce ayi a cikin sallar, to baya dacewa ayi, saboda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aya ce ta Al-Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce, yace ku saurara, an hane ni game da karanta Al-Qur'ani a cikin ruku'u da sujada. Manzo Allah yace ruku'u ku girmama Ubangiji, sujada manzo Allah yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karɓi addu'ar. An gane ku? To ka zo da ita a cikin sujada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wannan baya dacewa hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan haka. Sai dai in ka dan canza mata fuska, in ka canza mata fuska to wannan kuma yana halatta kai, saboda shi Al-Qur'ani ba a canza daidai da harafi ɗaya. An gane ku? Ba a ƙarawa, ba a ragewa. In ka canza masa fuska, in ka canza fuska to ne ya fita daga layin aya ta Al-Qur'ani, ya zamanto addu'a ce ta musamman. Maimakon ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sai ka dan canza ka ce inna kunna minaz zalimin, inna kunna minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. In ka ce inna kunna minaz zalimin, wannan ba nassi na Al-Qur'ani bane, domin nassin Al-Qur'ani inni kuntu minaz zalimin. Sai dai kuma hallo cewa ka yi 41 wannan kuma bai yada asali. Wato shi ma ba addu'a adadi na cewa su kaza za ka yi, wannan abu ne wanda ya keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. An gane ku? Duk addu'ar da Allah ya barta ƙofa buɗe, wanda manzansa bai ce ba kaza za a yi, to ka bar ta kofa buɗe iya yanda za ka iya kai. Don haka kenan in an canza mata wannan fuska, ba laifi addu'a ce akan iya yin ta a cikin sujada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimina, kayi ka maimaita, kayi ka maimaita, sannan ka bushiro da bukatunka zuwa ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Waɗanda kuma suka ce wai sai in ka salamce ne daga raka'a biyu da kai, sannan za ka maida goshinka ƙasa ka yi ta su 41, to wannan ma kwata-kwata ya saba ma sunna, domin babu wata addu'a da aka sunnanta cewa in za ka yi addu'a sai ka kai goshinka ƙasa, cewa ka maida goshinka ƙasa babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sujada ibada ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta mana ba cewa ka kai goshinka ƙasa domin ka yi wata addu'a. Shima wannan ya saba ma sunna. A takaice dai abinda muke so mu gane, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ce sunan Allah mafi girma, wanda in bawa ya kirayi Ubangiji subhanahu wataala Allah zai amsa idan ya roƙe shi wani abu Ubangiji Ta'ala kuma zai bashi. Tana daga cikin addu'o'in da ke yaye ma bawa kunci na duniya da lahira. Yar uwarta shine yawaita fadar hasbunallahu wa ni'mal wakil, kamar yadda shi ma hadisi ya gabata. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, farkon wanda ya fade ta shine Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da aka jefa shi cikin wuta, jefashin da ake Ubangiji Ta'ala ya ce ma wuta, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ki zamanto sanyi da aminci ga bawana Annabi Ibrahim, kuncin da ya samu kansa kai tsaye Ubangiji Ta'ala ya yi masa. Wannan Abdullahi dan Abbas ya ce nabiyun da ya wanda sannan nabiyunsa wanda ya faɗi wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama yakin Uhudu, an kashe masa wajen mutum 70 daga cikin sojojinsa, wajen mutum 70 sun samu raunuka, gagajiya da aka kwasa ta yaki, ana kan hanyar komawa gida Madina, sai ga labari ya cin musu cewa Abu Sufyan ya sake daura wata sabuwar damara ta yaki, zai biyo baya ya karasa su. A lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, Ubangiji Ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Dan haka wannan addu'a da suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, kai tsaye Ubangiji Ta'ala sai ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyar Abu Sufyan, yace tunda kaga jama'ar nan sun yi niyyar su dawo to da sauransu, Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa sai ya koma. Take yanke Ubangiji Ta'ala ya rubuta musu ladan shahadi na musamman, tamkar sun koma an sake karawa, shine yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim. A takaice dai sunna ce ga matafiyi, idan ya hayo wuri madaukaki, tudu ko wani dutse ko abin da ya kama da haka, ya ce Allahu akbar. Idan ya gangara kurami ya ce subhanallah. Sawa an tafiyar kafa ce kake ko kana kan abin hawa. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa sun kasance idza alaw sanaya, wato idan sun hayo wani tsauni, sun hayo wani tudu, kabbaru, wato sukan ce Allahu akbar. Wa idza habu, idan sun gangara wani kurami, sabbahu, sukan ce subhanallah. Al-Imamu Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce. Don haka abinda hadisin ya kunsa shine abinda hadisi wanda ya gabata na kunsa, kenan ladabi daga cikin ladabba na bulaguro, idan mutum ya hayo tudu ya ce Allahu akbar, idan ya gangara wani kurami sai ya ce subhanallah. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qafala min alhajji, wato idan ya dawo daga haji, kenan lokacin da ya kama hanya yana dawowa daga haji, awil umra ko kuma umra, an gane ku lafazin qafala an ciro shi ne daga alquful, alquful bi ma'ana arruju, don haka matafiya ɗan bulaguro ake kiran su qafila, kafila kenan matafiya waɗanda suke kan hanyar komawa gida. Shine yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qafala min alhajji, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga haji, kenan lokacin da yake kan hanyar dawowarsa daga haji, awil umra wato ko kuma umra, kullama awfa ala thaniyati, a duk lokacin da ya hau wani tsauni, au fadfade wato ko wani tudu wanda yake mai hako, kenan in aka ce fadfad tudu wanda yake mai hako, to bai keɓanta ba da tudu mai hako, duk tudu idan mutum ya hau. Kabbara salatan, manzon Allah yakan yi kabbara sau uku, ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Don haka wannan nasi ya bayyana mana kenan abin da yake a dunkule a hadisai biyu waɗanda suka gabata, kenan in mutum ya hayo tudu kabbara su uku ake, tunda anan me yace mana kabbara salatan, manzo Allah zai ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala sanama za Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya isu gida yakan ce kina lokacin da ya tinkaro kusa isuwa yakan ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce ayyuna ma'ana muna masu dawowa domin lafazin ayyuna jam'i ne na ayyin kenan min aba yaqubu iyaban shine bi ma'ana ar-ruju shine yace ayyuna ma'ana muna masu dawowa kenan muna masu komawa zuwa ga ubangijin ta'ibuna muna masu tuba gare shi abiduna muna masu kadaita shi a cikin ibada sajiduna li rabbina wato muna masu sujada ga ubangijinmu hamiduna kuma muna masu gode masa manzo Allah yake yi wannan addu'a karshen addu'ar shine sai ya ce sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alƙawalinsa an gane ko Allah ya gaskata alƙawalinsa cewa mu'minai su suke da galaba akan abokan gaba kataballahu la aglibanna ana wa rusuli kuma haka ya faɗa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haka yace wala yansuranna Allahu man yansur haka ya faɗa in tansurullaha yansurku shine yace sadaqallahu wa'ada wato Allah ya gaskata alƙawalinsa wa nasara abdahu Allah ya taimaka ma bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hazama al-ahzaba wahada ubangiji ta'ala shi kadai wato ya karya jama'u waɗanda suke na kafirai waɗanda suka zo suka zagaye birnin Madina domin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa kafiran Quraishawa da su da Banu Gadfan wato da Yahudawan Banu Quraiza da sauransu sun yi sansani sun zagaye birnin Madina kwana da kwanuka da nufin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa su fitar da su daga birnin Madina don haka Allah ya saukar da sura ta musamman mai suna suratul ahzab domin jama'u ne daban-daban suka hadu suka yi hadin gwiwa domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan jama'u ubangiji ta'ala shi kadai da karfin mulkinsa ubangiji ta'ala ya tarwatsa su kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim an gane ko kuma kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cin da yace wa wannan wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'thiruna fariqan to shine anan yace wa hazamal ahzaba wahdahu ubangiji ta'ala ya karya waɗannan jama'u wato shi kadai a takeice wannan hadisi kenan kamar yadda malam ya faɗa hadisi ne muttafaqun alaihi kenan hadisin yana nuna mana yin wannan addu'a kenan tare da cewa a waɗancan hadisai bai keɓanta ba abu da a dawowa daga bulaguro ko da mutum yana cikin tafiya ne in dai halin bulaguro ne in ya hau tudu zai ce Allahu akbar Allahu akbar sau uku idan ya gan wato shine sai yake cewa a wata riwaya ta al-Imamu Muslim shine yace idza qafala min al-juyush wato idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo wato da rundunarsa ta yaƙi kenan lokacin da yake dawowa daga yaƙi awis saraya ko kuma ɗan samame da ya tura awil hajji ko kuma hajji awil umra ko kuma umra to manzon Allah yakan yi wannan addu'a kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidu صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده kenan wannan take banta ne idan mutun ya dawo daga haji ko umra ko kuma wato daga yaki kenan wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan addu'a kamar yadda wannan riwaya ta Imam Muslim wato ta kayyade mana cewa idza qafala min al-juyush aw al-saraya aw al-hajj aw al-umra sannan fatarsa da ya ce aufa shi ne ma'ana irtafa'a kenan lokacin da ya hayu wani tudu manzon Allah yakan yi kabbara sau uku shi ne fatarsa da ya ce fatfat shi ne ya ce huwal galizul murtafi'u minal ard kenan wuri wanda yake haƙo tudu tudu wanda yake na haƙo shi ne ake kiran shi fatfat a larabci don haka wannan hadisi kenan yana nuna mana cewa yin haka sunna ce ga matafi kuma wannan yana nuna mana dawowa daga bulaguro ni'ima ce mai zaman kanta daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ke jaddada ma bayinsa wanda gode masa akan wannan ni'ima ya zama wajibi idan kai tafiya ka dawo gida lafiya to ka tabbata Allah ya maka ni'ima dole ka gode masa sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa abu ne wanda ya zama wajibi akan mu lokaci zuwa lokaci mu ringa jaddada ma kanmu alƙawarin da yake tsakaninmu da Ubangijinmu shine na yi masa da'a an gane ko da kadaita shi a cikin ibada da komawa gare shi da duba don haka manzon Allah yake cewa ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamid wannan jaddada alƙawarin da yake tsakaninmu ne da Ubangijinmu subhanahu wata'ala sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inni uridu an usafir yace ya manzon Allah ina nihi ne bulaguro fa ausini yace ya rasulullahi imun galgadi ma'ana imun wasiya idan aka ce wasiya shine galgadi a galgade ka a nuna maka abin da ya dace kai kuma a nuna maka abin da bai dace ba cewa ka nisance shi qala sai manzon Allah yace masa alayka bi taqwallahi ka lazinci tsara dokokin Ubangijinka idan aka ce taqwa wallahi shine imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi kwatanta umarni na Ubangiji subhanahu wata'ala da nisantar duk abin da ya hani ma'ana duk abin da Allah ya shar'anta ne ka kwatanta bakin gwalgwadon ikonka abin da Allah ya hani ka hannu shine ake kira da taqwa shine manzo Allah ya ce alayka bi taqwa wallahi ka lazinci tsara dokokin Ubangijinka sai ya ce wattakbiri ala kulli sharafi wato da yin kabbara cewa Allahu akbar wato akan kowane wuri madaukaki idan aka ce sharaf wato wuri madaukaki kenan tudu duk lokacin da ka hawo tudu wato ka ce Allahu akbar falamma wallar rajul a lokacin da wannan mutum ya juya baya ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce Allahumma du'i lahu al-bu'd yace ya Allah ka nade masa nisan wannan tafiya Allah ka nade masa nisan wannan tafiya wa hawwin alaihi safar ya Allah ka saukaka mishi wahalhalun gudabu manzo Allah ya masa wannan addu'a bayan ya juya bayan idan shi manzo Allah ya masa wannan addu'a don haka wannan yana nuna mana fiyayyar addu'a shine kama dan uwanka addu'a bayan idansa domin addu'ar da mumini ya ma dan uwansa mumini bayan idansa Allah yakan karbi wannan addu'a kuma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kan wakilta su su ce Ubangiji ta'ala zai faɗa masa cewa kai ma ka cancanci kwatancin addu'ar da kama dan uwanka don haka addu'a bayan idan mutum addu'a ce amsarsa kama mutum addu'a ta alkhairi bayan idansa to Allah ya kan karɓi wannan addu'a don haka bayan ya juya manzon Allah ya ce Allahumma tuwi lahu al-bu'da ya ce ya Allah ka nade masa nisan tafiya sai ya ce wa hawwin alaihi safar ya ce ya Allah ka saukaka masa wahalhalu na bulaguro kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa fiyayyen guziri da matafiyi zai yi shine wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsara dokokin Ubangiji kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri idan za ku yi tafiya amma fiyayyen guziri shine tsara dokokin Ubangiji to da haka anan manzon Allah ya ce masa alayka bi taqwallahi ka lazinci tsara dokokin Ubangijinka sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa matafiyi ya kamata a karantar da shi a sanar da shi da dubba na bulaguro kamar yadda anan da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya masa wasiya wasiyar manzon Allah ya masa shine yace masa alayka bi taqwallahi ma'ana ka lazinci tsara dokokin Ubangijinka subhanahu wata'ala don haka kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da mutum ya yi bulaguro ya kamata mu masa addu'a ta alkhairi ya cewa Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya da abin da ya kama da haka domin wannan addu'a da zamu masa Ubangiji ta'ala yakan nisanta shi game da wato makirci na shaytani. Allah yakan nisanta shi game da duk wani kaidi na shaytani. Hadisi na 5:6 a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gulaguro. Fa kunna idza ashrafna ala wahi, mun kasance idan wato mun hayo mun idza ashrafna ala wadi, lokacin da muka gangaro wani kwari hallalina mukan yi haylala mu ce la ilaha illallah wa kabbarna, kuma mukan ce Allahu akbar. Kenan ita Allahu akbar ta kebanta ne idan mutun ya hautu, an gane ko, idan mutun ya gangaro kenan yayi tasbih, an gane ko, shine kenan ma'anar hallalina wa kabbarna. Sai ya ce wartafa'at aswatuna, muryoyinmu sai su ɗaukaka, muna kugawa, muna Allahu akbar Allahu akbar muna kugawa. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mu, ya ayyuhan nas, ya ku jama'a, irba'u ala anfusikum, manzon Allah ya ce ku sauƙaƙa ma kawunanku, irba'u ala anfusikum, ku sauƙaƙa ma kawunanku, fa innakum la tad'una as-samma, ku san da cewa Ubangijin da kuke kira fa ba kurma bane ba. La tad'una asamma, manzo Allah ya ce ba kurma bane ba kuke kira, domin kurma shine sai ka kuga sannan zai ji mi ka fada. Shine yace fa innakum la tad'una asamma, wato ku san da cewa Ubangijin ku fa ba kurma bane ba, ba kurma bane kuke kira, wala ga'iban, kuma ba fakakke bane ba, Ubangijin ku yana tare da ku, innahu ma'akum, manzo Allah yace yana tare da ku, yana tare da ku, ma'ana da sanin sa da kudirar shi, yana sane da ku kuma yana da iko akan ku. Innahu sami'u, shi Ubangijin ku mai matukar ji ne game da duk abinda bayinsa suke faɗa, domin da abinda ka fito ka bayyana, da abinda kai gunguni, da abinda kai raka, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Wa asirru qaulakum aw jahru bi, innahu kana innahu alimun bi zati sudur, haka ya fada wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, haka kuma ya fada sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara, Ubangiji ta'ala yace duk ɗaya ne daga cikin ku da wanda ya koye fada da wanda ya bayyana gaba ɗaya, Ubangiji ta'ala yana ji. Dan haka manzon Allah yace innahu sami'u, shi Ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke fada, qaribun, kuma makusanci ne da su, ma'ana ba sai ka kuga ba, kana kugawa wannan wahala ce kake ba kanka, manzon Allah yace sauƙaƙa ma kanka. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ji da gani, Ubangiji ta'ala yana jin duk abin da bayinsa suke fada, ko gunguni kai ko rada kai, Ubangiji subhanahu wata'ala yana ji, domin la takfa alaihi khafiya, duk wata mai koyuwa bata koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa inna allaha la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama, haka ya faɗa wa ma yakfa ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama, sannan Ubangiji ta'ala yana ganin komai, komun kankantar shi, ba abin da yake fakuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa Ubangiji ta'ala wato yana tare da ma'iya wadda take amma gamammiya, kowa da ka sani da mutumin kwarai da na banza, Ubangiji ta'ala yana tare da mu, yana sane da mu, kuma yana da iko akan mu, domin ita ma'iya kala biyu ce, akwai ma'iya khassa, akwai ma'iya amma. Ma'iya amma da mutumin kwarai da lalatacce, Ubangiji ta'ala yana tare da mu, yana sane da kowa, kuma yana da iko akan kowa, duk inda kake Allah yana sane da kai. Ita wannan ana kiranta ma'iya amma, kamar yadda can yake cewa alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama innallaha bi kulli shay'in alim. Wannan aya ita ce ma'iya amma, haka kuma yace ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, duk inda kuke Ubangijin ku yana tare da ku, ma'ana yana sane da ku, kuma yana da iko akan ku, amma ba yana tare da ku da zatinsa. Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshinsa, kuma nan cikin risala me ya faɗa a cikin muqaddimarsa, wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi, ubangiji ta'ala da zatin shi yana kan al'arshinsa. Sai ce wa huwa fi kulli makani bi ilmihi, amma ko ina akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kenan wannan ana kiranta ma'iyya amma, ita kuma ma'iyya khassa, wato bada agaji na ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa na gari, kamar yanda ya faɗa ga manzansa la tahzan inna allaha ma'ana, kamar yanda manzon Allah ya faɗa ga Abubakar, yace masa la tahzan inna allaha ma'ana, karka damu, ubangijinmu yana tare da mu, ma'ana shi zai ba mu tsaro da kariya game da waɗannan abokan gaba. Kuma haka Allah ya faɗa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, haka ya faɗa ga annabi Musa da ɗan uwansa Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, haka kuma annabi Musa ya faɗa inna ma'i rabbi sayahdi. Sannan wannan hadisi kenan yana nuna mana cewa ita wannan kabbara da aka sunnanta mana in mun hayo tudu muna cikin bulaguro, da tasbihin da aka sunnanta mana cewa in mun gangara ku rami, to kar mutun ya kuga ya ba kansa wahala, a'a ka faɗa ubangijin da ka faɗa in gunguni kai ubangijin yana sanar da shi. Don haka manzon Allah yace ya ayyuhan nasu, yace ya ku jama'a irba'u ala anfusikum, yace ku sauƙaƙa ma kawunanku, kar ku tsananta ma kanku. Fa innakum la tad'una asamma, ku san da cewa fa ba kwa kiran ba kurma bane ku kuke kira, an gane ku, ba kurma bane kuke kira, wala ga'iban kuma ba fakekke, mutumin da yake wanda yake fakekke shine zaka kuga domin wato ya ji me kake faɗa. Shi kuma kurma in kana kusan shi dan ka faɗa ba ya ji, sai ka zo kusan kunnan shi ka kuga, to ubangiji ta'ala ba kurma bane, yana jin duk abin da bayinsa suke faɗa. Sannan kuma ba fakekke bane, yana tare da ku, an gane ku, ba sai ka kuga ba. Haka ya faɗa wa izasu alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.